suratul tauba fadin Allah ta'ala yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Yau kuma zamu tashi farkon aya ta 36. Kafin haka akwai tambayoyi. Bai tambaya na farko yake cewa muna da makauci da muke ga gida ga gida, kuma al'adar mu mukan zauna da azumi mu ci abinci tare, kowa ya fito da abinci daga gidansa a ci tare. Sai dai kuma shi wannan makwabcin namu duk mun riga mun sani cewa ba yadda wata sana'a sai caca, to ya halatta mu rinka yin ciyayya da shi ta abinci ko kuma mu mayar da shi saniyar ware saboda abin da yake yi. Karan fari abin da ya kamata shine ku nasihance shi, ku fadakar da shi cewa caca tana ɗaya daga cikin kaba'irul dhunub, manyan laifuka, kuma Ubangiji ta'ala ya haramta ta ita da giya a cikin aya ɗaya don a nuna muninta. Yace ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ubangiji ta'ala yace da giya da caca da al ansab shine neman sa'a irin na mutanen jahiliya. Al ansab ke bautar gumaka, wal azlam neman sa'a, dukkan su wannan rijsun min amali shaytan, datti ne kuma suna daga cikin aikin shaytan. Sai ku fadakar da shi haramcin haka, ku ba shi shawarar ya canja wata sana'a. Idan ya riga ya canja wata sana'a ya karbi shawarar ku da nasihar ku shi kenan. Idan ya ki yadda da wa'azin ku yace shi bai yadda ba, kamar yadda na ga waɗansu sun rubuto mun suka ce ka ce sayar da giya da ƙwaya da tabar wiwi da mata ba ta yau da gobe babu kyau, to idan ka hana mu wannan me za mu yi? Haka waɗansu suka rubuto takarda. Ni ba ni ne na hana ku ba, Ubangiji subhanahu wataala ne ya haramta muku a cikin littafinsa ta harshen manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma duk abin da kaga Allah ya haramta to yana da musayar sa na halal 10, 20, 30 ko har 100. Sai dai idan kai ne ka ragwance ko kuma shaytan ya kawata maka mu kyawun abin da kake kai gashi mummuna kake ganin shi kyakkyawa, to wannan babu yadda za a yi da kai. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa inna Allaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha fala tazhab nafsuka alaihim hasarat inna Allaha alimun bima yasnaun. Dukan wanda aka kawata masa aikin sa gashi mummuna ne yana ganin kyakkyawa ne, yana ganin cinikin tabar wiwi, yana ganin sayar da giya, yana ganin caca, yana ganin dukan wani abu ana samun kuɗi madudu, dan haka babu laifi tunda dai musulmi ne kana sallah inna Allaha ghafurur rahim. Shaytan ya maka wannan hudubar kuma kaji ya maka wannan kururuwar ka amsa, to ya zami da kai? Shiriya tana hannun Ubangiji, aikin mai wa'azi ya faɗa maka kuma lokacin da ya faɗa ma gata ya maka, amma ka karɓa ko ka ki karɓa wannan kuma yana koma zuwa ga Ubangiji, gaman ka tardinsa ne idan ka karɓa ba dabarar mai wa'azi bace. In kuma ka ki karɓa Ubangiji ta'ala ya so ya saka cikin tababbu, babu yadda za a yi da kai. Manzon Allah ma abin da aka ce da shi, fa zakkir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaytir laysa alayka hudahum walakinna Allaha yahdi man yasha. Kai kimsa shiriya a cikin zukatan mutane su karɓe ta ba aikinka bane, aikinka shine wa'azi faɗakarwa, amma gaman ka da taufiki wannan yana hannun Ubangiji. Fatan mu Ubangiji ta'ala ya nuna mana hanyoyin shiriya ya bamu ikon bin su, ya nuna mana ya faɗakar da mu hanyoyin bata ya bamu ikon kauce masu. Haka muke yi ga kanmu, haka muke yi ga dukkan wani musulmi, mace ko namiji, na kusa ko na nesa. Mai tambaya ta biyu yana cewa mace ce mijinta ya tafi ba a san inda ya tafi ba, babu labarinsa, yaya za ta yi? To wannan shine kila abin da ake cewa imra'atul mafqud, mace ta mutane wanda aka nemi mijinta aka rasa. Imam Ahmad yace akan ce da mutum al-mafqud, idan ana cikin sahun fada tsakanin musulmi da kafire sai aka neme shi aka rasa, an ganshi a tsakiyar yaki amma bayan korar yaki ta lafa ba gagawarsa ba, to yanzu ba mu da tabbas yana da rai ko kuma ya mutu. Kila yana da rai an kama shi ne a matsayin fursunan yaki, kila kuma ya gudu wani wuri ya sulale ya je ya boya sai daga baya zai fito, kila kuma an kashe shi an tafi da gawarsa, kila an tafi da shi a hanya aka kashe shi, ba mu da tabbas din ina yake. Wannan shine al-mafqud. Ko ko mutumin da yana zaune cikin makwabtansa da ƴan uwansa da danginsa kawai sai aka wayi gari ba a san ba ina ya tafi. Ko mutumin da yace ya tafi Cirani, Lagos, ya tafi Abuja, ya tafi Port Harcourt, ya tafi Accra, Ghana, shuru babu labari, can inda ake tsammanin zai je an bincika babu labari, a nan kuma babu labari. To irin wannan mutumin yaya matarsa za ta yi? Ina jin na fada da tambayar mai tambaya ne domin duk waɗannan hukuncin su daya. Yaya matarsa za ta yi? Malamai suka ce babu hadisi sahihi daga manzon Allah da ya bayyana hukuncin irin wannan, sai dai akwai tabbatattun riwayoyi zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, zuwa ga Umar dan Khattab Allah shi kare yadda a gare shi, zuwa ga Ali ibn Abi Talib Allah shi kare yadda a gare shi. Waɗannan Abubakar ibn Abi Shayba a cikin al-Musannaf ya ruwaito su, ha kuma Abdurrazzaq as-Sana'ani shi ma a cikin al-Musannaf din sa, sannan akwai waɗansu riwayoyin zuwa ga Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar, su kuma Sa'id ibn Mansur da Imam al-Baihaqi duk sun ruwaito su, kuma dukkansu da sanadi sahihi. Fatawar waɗannan sahabbai shi ne, matar da aka nemi mijinta aka rasa ba labari ba san inda yake ba, tatarabbasu arba'ata a awam, za ta zauna ta yi zaman jira har shekara hudu ana ta neman labari. Idan shekara hudu ta wuce bajin ɗuriyarsa, to daga lokacin nan sai ta yi masa takaba a ƙaddara ya mutu. Shine arba'ata ashhurin wa ashra, za ta zauna tsawon wata hudu da kwana goma, daga nan gurin shikenan ta gama takaba. Idan ta samu wani miji sai ta yi aure. Ina fata an fahimta. Waɗansu malaman suka ce ba iyakance shekaru, za ta yi ta jira ne har illa masha Allahu, har sai in labari ya zo gashi da ransa, ko kuma ta samu labarin ya mutu. Amma wannan fatawar ta yi tsauri da yawa. Ibrahim an-Nakhai ya ba da wannan fatawar, amma wancan dai cikin waɗancan sahabbai haka suka faɗa, za ta zauna tsawon wata shekara hudu cur, sannan kuma in shekara hudu ta wuce sai ta yi wata hudu da kwana goma. To a ƙarƙashin wannan sai suka yi wa fatawar da shi. To idan ta yi shekara hudu, ta yi wata hudu da kwana goma, ta gama ta kaba kenan, ta yi aure sai ya dawo. To sai ayyaya. Ya dawo. Shine cikin malaman sai suka ce, cikin malaman cikin sahabbai sai suka ce, idan ta dawo sai a bashi zabi, matarka ko sadakinka. Idan ya ce sadakinsa, kai wancan miji sai ka bashi sadakinsa da ya kashe. Idan ya ce a shi matarsa yake so ba wani sadaki, to sai a raba ta da wancan mijin, sai ta yi idda ta jini uku, to kuma sai ta koma wurin shi mijin farko. To kuma in za ta koma wajen mijin farko, har kawai za ta ɗauki kayanta da zakata tafi gidan, shi kenan ta je ta zauna, ko an sake daura, sai an sake sabon daura aure. Mun gare shi ke biyo reshi. Duk waɗannan sahabban manzon Allah sun yi magana a kai. Illar shi ne idan ba ka yin karatu, to shi kenan sai mutum ya samu kansa cikin ruɗin ƙwaƙwalwa. To a nan gurin sai waɗansu sai suka rabu gida biyu, don suka ce idan ta ce mijinta na da take so, mijinta na da take, a'a suka ce idan an nemi mijin an rasa ta yi wata hudu da kwana goma, to daga yin wata hudu da kwana goma shi kenan za a sake ta, ko kuma a'a akwai buƙatar sai wani alwalin mijin, wani a madadinsa ya ce na sake ki. Idan har sai wani ya ce na sake ki, sannan za ta auri wani. Kuna fahimta? To kun ga a nan gurin kenan, yanzu kuma in mijin ya dawo kuma ya zaɓi da ita zai zauna, sai an sake mai sabon ɗauran aure. Idan kuma an bi fatawar Ali ibn Abi Talib, cewa kawai shi kenan magana ta riga ta ƙare, to kaga kenan ba maganar, kuma sai an sake mai sabon ɗauran aure. Don haka za ta koma wajen wancan na farko ne. Wannan ce masa idda ta koma wajen wancan na farko, ba sai an yi aqdin jadid ba, ba sai an sake sabon ɗauran aure ba. Amma dai waɗansu daga cikin malamai sun fi ƙarfafa fahimtar da take nuna a sake sabon ɗauran aure, tunda ta riga ta auri wannan yanzu da sabon ɗauran aure. Yanzu da wancan ya zo ya ce ta koma wajensa, sai kuma ya sake ta, ko ya raba da ita, ko aka raba su, ko ta raba su, don ko bai yadda ba za a raba su, aka raba su, to kuma za ta yi idda, tunda ko har ta yi idda kenan kuma za a sake mai sabon ɗauran aure kafin ta koma gare shi. Wallahu a'lam, wannan su ne maganganun malamai kan wannan matsala. Ai, ba zaɓin ta bane ta koma ko kar ta koma, zaɓin shi mijin ne. Mai tambaya ta gaba yake cewa menene ingancin wannan hadisi, abghadul halal ila Allah at-talaq, mafi kiyuwar halal a wajen Allah shine sakin aure. A cikin halal, halal din da Allah ya fi ki shine sakin aure. Me ingancin wannan hadisi? Wannan hadisi hadisi ne da'ifi, ba ingantaccen hadisi bane ba. Sanadan wa matanan ba a karbansa. Ta fuskar sanadi, hadisin yazo mausul, yazo mursal. A riwayar da yazo mausul dinsa shi hadisin, a cikin sanadinsa akwai Muhammad ibn Uthman ibn Abi Shayba, wanda waɗansu daga cikin malaman hadisi suka ce kazzab, waɗansu suka ce yada'ul hadis, yana kirkiran hadisan ƙarya. Irin waɗannan ba a karɓan hadisansu. Amma sanadin da yake ingantacce kuma sai ya zanto mursali daga Muharib, yace manzon Allah ya ce, wanda Muharib kuma tabi'i ne. To tabi'i in ya ruwaito hadisi kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kaga ya zama mursali. To kuma mursali hadisi ne da'ifi a bisa gazance da yafi ƙarfi cikin zantukan malamai. Shine Imam al-Iraqi ke cewa marfu'u tabi'in alal mashhuri mursalu nauqayyidu bil kabiri aw saqtu rawin minhu zu aqwali fal awwalul akthar fi isti'mali. Shi hadisi marfu'u, shi hadisi mursali shine tabi'i, yace manzon Allah ya ce, yace wannan shine zancen da yafi ƙarfi. Akwai wanda suke cewa mursali a ce babban tabi'i ko ƙaramin tabi'i ko kuma hadisin da a cikin sanadinsa babu rawi ɗaya, yace amma dai fal awwalul akthar fi isti'mali. To hadisi mursali kuma a wurin malamai hadisi ne da'ifi, ko da yake waɗansu daga cikin malamai suna kafa hujja da shi, kamar Imam Malik, kamar An-Nu'man ibn Thabit, shine Abu Hanifa, shine wahtajja Malikun kaza An-Nu'manu wa tabi'uhuma bihi wa danu. Wato da Imam Malik da Imam An-Nu'man ibn Thabit shine Abu Hanifa, su suna kafa hujja da shi. Amma sai Imam al-Iraqi ya ce wa raddahu jamaahirun nuqadi lil jahl bis saqit fil isnadi. Amma jamaahirun nuqat, wato mafiya yawan malaman hadisi masu tacewa, wanda suke da rariyar tacewa bambance tsakanin kwaya da tsakuwa cikin abin da aka jingina manzon Allah, sun yi raddin hadisi mursali, sun dauke shi a matsayin da'ifi. Dan haka hadisi mursali ba a kafa hujja da shi. Dan haka ya yan uwa, wannan hadisi da yake cewa abghadul halali ila Allahi talaq, hadisi ne da'ifi, ba a hujja da shi cikin musulunci. Inda ya inganta hukuncin da yake fa'idantarwa shi ne sakin aure makruhi ne alal itlaq. To amma bai inganta wa ballantana kuma ya nuna haka. Da haka sai ya zanto sakin aure yana nan, yakan hukuncinsa yakan canja daga lokaci zuwa lokaci. Wani lokaci sakin aure ya zama haramun ga mutumin da yace zai saki matarsa alhalin tana cikin haila, dan at-talaqul bid'i ne, bid'a kuma gabaɗayan ta dalala ce. Kaga ya zama haramun sakin mace tana cikin haila, ko mutum ya saki mace ba tare da ya kafa shaidu ba lokacin sakinta a bisa gazance cikin zantukan malamai. Dan kalmar wa ashhidu zawai adalin minkum suka ce ta shafi aure, ta shafi saki, ta shafi kome. In zaka aura sai da shaidu guda biyu zuwa sama, in zaka saki sai da shaidu guda biyu zuwa sama, in zaka yi kome ka ce na dawo da wancan sai da shaidu guda biyu zuwa sama. Wa ashhidu zawai adalin minkum wa aqimush shahadata lillahi zalika yu'adu bihi man kana har zuwa karshe, zalikum yu'adu bihi man kana zuwa karshe. Ba na kaga dai anan gurin sai mutum ya kafa shaida, ina ba dan kun fahimta. To wannan saki idan mutum bai kafa shaida ba, ko kuma ya saki mace cikin haila, to kenan ya zama wato haramun kenan. Akwai kuma lokacin da saki yakan zama wajibi ne mutum ya saki mace, wannan idan matar za ta zame masa fitina ta raba shi da addininsa, yana matukar santa za ta raba shi da addini, to wannan ya zama wajibi ya sake ta dan ya bi Allah. Amma da dan ya bi ta ya tabe, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Akwai kuma lokacin da saki wato ainihin zai zama ja'izi, ja'izi ne mutum ya saki mace, kamar mace ta kamu da cuta ya ga shi ba zai iya jiya ba, ya kamata ya jiya amma yace shi ba zai iya ba, ko kuma mace da tana cikin yarintarta sai kuma ta zo ta tsufa da wuri, ka san mata suna riga maza tsufa. Shi yasa mai hikima baya auren sa'arsa. Saboda me za ta tsufa kafinka? Shekarunku ɗaya sai ta tsufa kafinka, sai dai in ta yadda kuma ka auro wata bayan ta tsufa, wanda kuma kila ba za ta yadda ba, musamman idan ƴar boko ce, ko ba haka ba za a yi rikici da ita da tashin hankali. To shi yasa mai hikima dai sai ya nemo da ya girme ta, da shekaru biyar, da shekaru shida, da shekaru bakwai, koma goma, duk babu laifi. A wannan lokacin ba za ta tsofe maka ba tsufan da za ka ji kagaji da ita. amma kuma karka auruwar da ka girme ta da yawa, kamar kayaninka shekarunta sama da so biyu. Ina fata an fahimta. Tana yar shekara 20 kana dan 45, ko kuma kayaninka shekarunta so uku, tana yar shekara 20 kana dan shekara 60. To wannan akwai matsala koda nan gaba. Dan kana dan shekara 60, ita tana yar 20. Idan ta ƙara wata 20 din tana yar 40 kenan. Tana cikin ganiyar mace har yanzu tana buƙatar namiji. Kai kuma idan ka ƙara 20 kana dan 60 80 kenan. Kai expire. Sai kiyamul laili sai ta rinka dura ma ruwa a buta kai alwala kai kiyamul laili da zikiri rabi'a tsaye rabi'a zaune. Shikenan ita kuma ta yi hakuri ta yi ritaya. Amma akan samu ɗaiɗaiku ka ga wani gashi ɗan shekara 60 ɗan shekara 70 da ƙwarinsa, amma ba su da yawa. Ko ba haka ba? Wannan dai masu tajriba ne, ba nassi ne na hadisi ya ce wannan ba, tajriba ce ta rayuwa. Malamai suke faɗin haka, irin su Imam Ibn al-Jawzi da waɗansu daga cikinsu. Akwai lokacin da kuma saki ke zama makaruhi, haka kawai ka ce na saki ki ba ta yi laifin komai ba. Wannan makaruhi ne. To a takaice wannan ansar wannan tambaya kenan, hadisin abghadul halali illallahi talaq hadisi ne da'ifi. Wannan kuma wata bayar Allah ce ta rubuto take jan hankali dangane da waya da ake amfani da ita ta GSM. Ta ce akwai illoli masu yawa ga jinsin mutane guda biyu. Jinsi na farko, ƴan mata masu ƙananan shekaru da iyayensu suke sai musu irin wannan waya su basu. Ta ce galibinsu za ka ga suna da kan waya mai kyamara, kuma za su yi ta ɗaukan hotuna hatta na batsa. Waɗansu ma za su kalli satellite, su kalli fim ɗin batsa, sai su ɗauka kuma a cikin abin nan ɗinsu, a cikin handset ɗinsu. Waɗansu kuma da hotunan tsirara, suna bayayyar hotunan tsirara tsakaninsu da samarinsu, ta aika saurayinta ya aika mata. Ta ce to lallai ya kamata duk iyaye da suke da halin za su saiwa ƴaƴansu irin waɗannan wayoyi su yi hattara. In ya zama dole a sai mata tokar a sai mai kamera. In ko ba dole bane ma ba lallai bane ba cewa sai ta yi amfani da waya ɗin, saboda yawan abin da ake musayarsa a cikin wayoyin wanda ya saba ma ka'ida. Sannan dai magana ga jinsi na biyu na cikin mutane su ne mazaje da mataye masu cin amanar junansu. Ta ce wannan waya takan raba aure a gidaje da dama. Za ka ga namijin da baya da gaskiya yana nuku-nuku da wayarsa, da waya ta buga baya yadda wani ya ɗauka sai shi. Da saƙo ya shigo baya yadda a gani sai shi. Ita kuma tunda ta ga yana nuku-nuku sai ta riƙa bi ta bincika ta ga me ya a ciki. Haka kuma ita ma wadda ba ta da gaskiya ɗin, da waya ta buga za ka ga tana ƙoƙarin ɓoyewa. Wata ma gaba ɗaya a koyaushe wayarta tana silent ne, saboda kar ma a ji ƙarin bugawar, don saboda ta san ba ta da gaskiya cikin waɗanda suke bugo mata ko take buga musu. To a hakikanin gaskiya ta yi faɗakarwa, wannan na isar da saƙonta ne a madadinta. Allah saka mata da alkhairi. Ubangiji dai ya ce ku ji tsoron Allah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Manzo Allah kuma ya ce ittaqillaha haythu ma kunta. Lalle wannan yana daga cikin fitintunun zamani, ba mai tsira sai wanda Allah ya tsirar da shi. Waɗannan tambayoyi, waɗannan takardu guda biyu na ƙarshe, ɗaya daga ciki ta wani ɗalibi ce daga School of Health Technology mai suna Abubakar Adamu, kamar yadda ya rubuta yake kukan cewa allowance ɗinsu sun makale tun daga 2004 2005 zuwa yanzu an hana su, amma kuma ana baiwa waɗansu masu gata, kamar yadda ya rubuto fa, ana baiwa waɗansu masu gata su an hana su. To muna fatan wanda abin ya shafa ya ji, idan hukumar makaranta ce, idan wata ma'aikata ce cikin ma'aikatun gwamnati, idan gwamnati ce kanta, muna fatan dai waɗannan ɗalibai da abin ya shafa, waɗanda allowance ɗinsu suka makale, da Allah duk wanda abin ke hannunsa ya ji tsoron Allah ya saka musu don su samu yin karatu a cikin sukuni. Wannan kuma shi ma ya ce ma'aikaci ne shi a Ramat Polytechnic, ya ce su ma albashinsu wajen wata ce da ba a biya su ba. Abin da ya rubuta kenan, daidai ne ba daidai ba ne wallahu alam. To kuma Ramat Polytechnic ban sa a gargashin wata gwamnati ba ne, a gargashin gwamnatin jiha ne ta tarayya ce, abin daga jiha ɗin ne, abin daga wata hukuma ne, daga hukumar makaranta. Shi ma dai duk wanda abin ya shafa ya kamata ya ji tsoron Allah, ya tuna cewa waɗannan ma'aikata suna da iyali, suna da ƴaƴa, suna da iyaye marasa ƙarfi, suna da dangi da suke sada zumuncinsu da abin da suke samu da haƙƙinsu. Manzo Allah kuma ya ce a'tul ajira haqqahu qabla an yajiffa 'araquhu. Dukkan mutumin da ya maka kwadago ko ya maka aiki, ka biya shi ladansa kafin gumin jikinsa ya bushe. Haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi, ya maka aiki a matsayinka na magidanci, ya maka aiki a matsayinka na shugaba babban jami'in gwamnati, ya yi wa jama'a aiki, dukkan dai wanda ya yi wa wani aiki, to wajibi ne wannan ɗin ya biya sa haƙƙin shi duk kafin guminsa ya abin nan. Don haka duk wanda abin ya shafa muke haɗa shi da Allah, ya ji tsoron Allah, ko muke tunatar da shi alfarmar wannan wata mai albarka, watan da ake son mutum ya ribanya aikin alkhairi, ya takaita munanan ayyuka, da Allah a gaggauta biyan waɗannan mutane. Allah sa kuma waɗanda abin ya shafa sun ji. Za mu tashi kan aya ta 36, inna iddata shuhuri.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين
وبنجدتي إن عدة الشهور سندي للصاف وتني عند الله أوجن الله تعالى 12 شهرا وتا goma sha biyu ne fi kitabillahi a cikin littafin Allah shi ne lauhil mahfuz. Waɗansu malamai suka ce fi kitabillahi bi ma'ana fi ma qadahu Allahu azza wa jalla wa qaddarahu, cikin abinda Allah ya kaddara, cikin abinda Allah ya zartas. Duka biyun ba sa cin karo da juna. Yawma khalaqa samawati wal ard, Ubangiji ta'ala ya kaddara haka tun ayinin da ya halicci samai da ƙasa, ya kaddara watanni zanto 12. Minha arba'atun hurum, a cikin waɗannan watanni 12 akwai guda hudu masu alfarma. Lafazin hurum jam'i ne na haram, akan ce ash-shahrul haramu, wata mai alfarma mai wata daraja ta musamman. Al-ashhurul hurumu, watanni masu alfarma masu wata doriyar daraja da ke bantattun hukunce-hukunce na musamman. Zalika ad-dinul qayyim, wancan abin da aka ambata shi ne addini na miƙaƙƙen addini, addini na daidai, addini na gaskiya. Abin nufi shi ne lissafin daidai watanni su zama 12 waɗanda Ubangiji ta'ala ya tsara. Sai malamai suka ce wannan ke nuna ya kamata ko ya wajaba musulmi a cikin ibadojinsu da kuma cikin ma'amalolinsu na rayuwa na yau da gobe su yi amfani da waɗannan watanni 12 wanda suke farawa da Muharram al-Muharram a matsayin watan farko, su kare da Zulhijja a matsayin watan karshe. Da su za a sa auren wance, da su za a yi wata yarjejeniya ta bashi, da su za a yi waɗansu kudura-kudura na gwamnati, su ya kamata a rinka kulawa da zuwansu farkon shekara su kare wasu. Waɗannan su ne watanni da Ubangiji ta'ala ya bautar da mu da su. Yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, sune watanni da Ubangiji ta'ala ya sa dan su zamanto lokuta da mutane ke yarjejeniyar bashi, cinikayya, kasuwanci, daura aure, kidayar idda, kidayar takaba da su. Mawaqitu lin-nasi, sannan wal hajj, da su ake kidayawa dan ai aikin hajji. Ba ma lura da zuwan January ko February ko March dan zuwan aikin hajji. Mukan lura ne da watannin da Allah ce al-hajj ashhurun ma'lumat, watanni sanannu, Shawwal, Zulqa'da, Zulhijja, su ake lura. Faman farada fihinna alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, zalika ad-dinul qayyim, Ubangiji ce fala tazlimu fihinna anfusakum, kar ku zalunci kawunanku fihinna, a cikin su. Su me? Waɗansu suka ce su watanni 12 din isna 10 shaharan, waɗansu malaman suka ce su watanni hudu da aka ce minha arba'atun hurum, kar ku zalunci kawunanku a cikin su, kar ku yi aikin sabo a cikin su. Duk da cewa zaluntar kai abu ne da yake haramun a cikin kowane wata, amma girman haramcin yakan bunƙasa a waɗannan watanni guda hudu da Allah ya ce watanni guda hudu masu alfarma. Fala tazlimu fihinna anfusakum, hadisi ya tabbata daga Ibnu Abi Bakara, an Abi Bakara, daga Abi Bakara din kansa sahabi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, daga manzon Allah tsara da amincin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce inna zamana qad istadaraka hay'atihi, zamani ya kewayo kamar yadda ya saba, shekara ta zagayo irin yadda ta saba, yawma khalaqa samawati wal arda, tun ranan da Allah ya halitta sammai da kasa, dama ya kaddara watannin su zama kaza. Idan muna cikin Zulhijja ko Zulhijja a yanzu, sai Zulhijja ya zagayo, to lalle zamani ya zagayo a tsarin da Allah ya ajiye shi. As-sanatu 12 shaharan, manzo Allah cewa shekara wata 12 ne cikinta, minha arba'atun hurum, a cikinta akwai watanni guda hudu masu alfarma, salasun mutawaliyatun, guda uku suna bin juna, sune Zulqa'dati da Zulhajjati wal Muharram da kuma al Muharram. Sai yace wa Rajab mudar allazi baina Jumada wa Sha'ban, sai kuma Rajab na kabilar Mudar, kabilar Mudar dangi ne cikin dangi na Larabawa wanda manzon Allah ke dangantuwa zuwa gare su, suna takara da kabilar Rabi'a wanda su kuma su ne kabilar da Musailamatul Kazzab ya fito a cikin su. Su ba sa daukan watan Rajab a matsayin wata mai alfarma, sai su musanya shi da Ramadana. To shi yasa manzon Allah kuma tunda ya san Rajab din nan da kabilar Mudar ke girmamawa, shi Allah yake nufi ɗaya cikin watannin nan guda hudu, don haka sai tantance sai ya ce wa Rajab Mudar, wato don karka ɗauki Rajab Rabi'a, Rajab din kabilar Rabi'a, a'a Rajab din yan kabilar Mudar, allazi baina Jumada wa Sha'ban, wanda yake tsakanin watan Jumada da watan Sha'ban. In ma baka gane ba dai, filla filla sahibul bayani kenan sallallahu alaihi wasallam. Ina fatan kun fahimta. Allazi baina Jumada wa Sha'ban, wanda yake tsakanin Jumada da Sha'ban. Da haka ya 'yan uwa, waɗannan watanni guda hudu watanni ne wanda suke da ƙarin daraja da ƙarin kima, wato Zulqa'da da Zulhijja da Al-Muharram, kaga suna bin juna, watan 11, watan 12 da watan farko a kalanda, da kuma watan Rajab, kaga shi a ware yake daban, shine watan 7, watan 11 da watan 12 da watan 1 da watan 7. Waɗansu malamai suka ce in ka tashi lissafin su ka faɗe su kamar yadda suke haka a hadisi, an gane ko? Zulqa'da, Zulhijja, wal Muharram wa Rajab, haka zaka lissafa su. Waɗansu malamai suka ce a'a, sai dai ka faro lissafi daga al Muharram, Rajab, Zulqa'da, Zulhijja. Aka ce saboda me? Suka ce in kai lissafin farko ka raba su a cikin shekaru biyu, domin Zulqa'da watan 11, Zulhijja watan 12, shekara ta kare, sai kuma ka fada al Muharram, Rajab. Amma idan ka faro lissafi daga al Muharram watan 1 kenan, Rajab watan 7, Zulqa'da, Zulhijja watan 11 da watan 12, suka ce ka kawo su fi sanatin wahida a shekara ɗaya, to haka ya kamata ka yi. To amma dai abinda zamu ce tun daga hadisi cikin Bukhari, karara manzo Allah ya yi baki ya yi wasali, salasun mutawaliyatun Zulqa'da, Zulhijja wal Muharram, sannan kuma Rajab Mudar, dan me wani zai zo ce mana dole sai dai mu fara daga al Muharram, Rajab, sannan Zulqa'da, sannan Zulhijja, bayan ga hadisi a cikin Bukhari kamar rana a lokacin azhar. Ma'ana dai in ka fara daga wancan yayi, in ka fara daga wannan yayi, kuma abinda manzo Allah yake kan babu laifi a kai, ba wanda zai ce akwai wani laifi cikin abinda manzo Allah yake. Ina fatan kun fahimta. Waɗannan watanni suna da kima, ba a farar yaki a cikin su, amma idan kafare suka ce za su yake ku, ya halatta ku yake su a cikin su, kuma yadda martani ashhar bi shahr al harami wal hurumat qisas faman itada alaikum فأتدوا عليه بمثل ما تدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وتامي الفرما دوتامي الفرما أنا انكساس وتا دوتا دون دي تي بريري بچي وتامي الفرما يكيبوكو هالي يكيبوكو دان أهرم تاموكو يكي أتكي باب لفي كوماكو كيموش هالي أتكي وتامي الفرما دن والغرومات كساس أنا رمكو وتا دوتا أنا رمور وتا دوتا فَمَنِ اتَّدَى عَلَيْكُمْ فَاتَّدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اتَّدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اتقيتي يا ايام واتا 12 دين نان da muka sani al muharram shine watan farko shine ake sawa alif da lam al muharram banda shi ba wanda ake sawa alif da lam bisa gazance mafi inganci ana ce masa shahrullahi wannan ko hadisi wato a cikin muslim ina jin yayi nuni zuwa ga haka ban tantance ba amma abinda nake iya tunowa kenan shahrullahi wato al-muharram kenan daga nan wata na biyu shine safar haka ake ambatan sa safar ba a sa alif da lam, waɗansu cikin Laraba suna cewa as-safar wato sa alif da lam kafin sadun, amma dai zance mafi inganci ana cire alif da lam a ce safar bis-sad wal-fa war-ra, suka ce an ambace shi da suna safar saboda Larabawa sun saba kai yaki a cikin sa, saboda Zulqa'da da Zulhijja da Al-Muharram ba sa yake da safar yazo sai su kai hari, sai su yaki mutane, sai su mayar da su sifran wato su mayar da su zero. Ai as-sifru a larabce shine zero, babu, an gane ko? Daga nan aka samu safar din bis-sad, daga nan sai me, sai Rabi'ul Awwal da Rabi'us Tsani. Waɗansu malaman suka ce su waɗannan watannin guda biyu su ne ake ƙara musu shaharu a cikinsu, a ce shaharu Rabi'inil Awwali, a'a Rabi'inil Awwalu, shaharu Rabi'inil Awwali, na'am haka yake, shaharu Rabi'inil Tsani, wato kaga shaharu Rabi'in za a yi tanwini, Al-Awwal ɗin nan sai ya zanto cewa sifa ne na me, sifa ne na shaharu ko na Rabi'i, lalle zai zama Al-Awwalu kenan, shaharu Rabi'inil Awwalu, wato watan Rabi na farko, ko a ce shaharu Rabi'inil Tsani, dan kai tanwini akan a karkashin Rabi'in, kaga zaka ce Rabi'inil Awwal liltika istakinani kenan, Rabi'inil Tsani liltika istakinani, suka ce in kaga dama ba za ka yi tanwini ba sai ka yi idafa, ka ce shaharu Rabi'il Awwal shaharu Rabi'il Tsani, a lokacin sai ya zanto shaharu Rabi'il Awwali shaharu Rabi'il Tsani, a lokacin nan Rabi'il Awwal sai ya zanto kamar idafatu shay ila nafsihi kenan, kamar da kake cewa wa habbal hasid a cikin alqur'ani, a maimakon a ce alhabbul hasid sai ka ce habbal hasid, aka mai da shi mudaf wal mudaf ilayhi a madadin an-na'at wal man'ut, wato zaka ce shaharu Rabi'inil Awwali, a'a shaharu Rabi'inil Awwalu shaharu Rabi'inil Tsani, ko shaharu Rabi'il Awwali shaharu Rabi'il Tsani. Daga nan sai me, sai Jumada, to shi kuma Jumada a cikin dukkan watannin, da Jumadal Ula da Jumadal Tsani su kadai ne mu'annas, dukkan sauran watannin muzakkar ne, amma Jumada kaga akwai ya'ara da aluja a kanta, alama ce ta ta'anisi, dan haka sai a ce Jumada, sai ka ce Al-Ula, dan inda namiji ne da sai a ce Jumadal Awwal, amma da aka ce Jumadal Ula, ina fata mun fahimta, Jumada Ath-Thaniya ba Jumada Ath-Thani ba kenan, ina fata mun fahimta, wadanda suka ce ya halatta a ce Al-Awwal din ko a ce Ath-Thani din, amma dai Jumada din kalmar kanta muannasa ce. Daga nan sai Rajab, lafazin Rajab wato ainihin abin da yake nunawa girmama abu, akan ce fulanun rajaba fulanun, wane ya girmama wane, li'anna rajab shahrun mu'azzam, watane da ake girmama shi dan ba a yaki a cikin sa, rajab din kenan, ana yin jam'in sa a ce arajib, akan yi jam'in sa a ce rajabat, diya halatta a larabci. Daga nan sai me, sai sha'aban, lafazin sha'aban ana yin jam'in sa a ce sha'abanat, akan iya jam'in sa a ce kuma sha'abiyin, shi ma dai watan sha'aban kenan. Daga nan sai Ramadan, suka ce daga Ar-Ramad ne, Ar-Ramad shine zafin rana, saboda su a wancan lokaci Ramadan na zuwa daidai lokacin ana zafin rana, ana zafi, kuma yanzu wani lokacin ai Ramadan din na zuwa ana zafi, ko ba haka ba, to daga nan aka samu Ramadan din, ka iya cewa Ramadana, kana nufin jam'in sa kenan. Daga nan sai Shawwal, Shawwal wato zaka yi shadda akan wa, wato kaga kenan, waɗansu malaman sun ce ka iya sa masa alif da lam, ka ce ash-shawwal, waɗansu suka ce ba ya da alif da lam, za ka ce shawwal ne kadai, jam'in sa shawwalat ko kuma shawawil, wato shawwal da yawa kenan. Daga nan sai Zulqa'da da Zulhijja, in kaga dama Zulqa'da Zulhijja da yin kasara, in kaga dama Zulqa'da Zulhajja, duk ya halatta, in ka ce Zulqa'da yayi, Zulqa'da yayi, Zulhijja Zulhajja yayi. إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة كويك مشركي كافة قبات ينكو كروة أنسسوالي ستي بزاس دي جهادي با أنا سنكفتو كودكا ku kewaye su, ku yi musu kofar rago, ku hana su sakat, kama yuqatiluna kum kaffa, irin yadda suke yakar ku su duka, lafazin kaffatan hal ne, abin da yake nufi mujtami'ina muhitina bihim, ko na tattare ku kewaye su ta ko ina, irin yadda su ma in za su yake ku su duka suke yakar ku, daidai da a ce ammatan, kaga hal ne, ha kuma kafatan shi ma kuma wato ainihin hal ne. Wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin, ku sani cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana tare da masu takawa, waɗanda suke kiyaye dokokinsa, abinda duk yace su yi suna kokarin kwatantawa, abinda ya hana kuma suna kokarin hanuwa. Lalle Allah yana tare da su. Tarayya ta taimako da agaji, doriya akan tarayya ta sani da ji da gani, tarayya ta mulki da rinjaye, duk Ubangiji ta Allah yana tare da su.
إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين.
إنما النسيء زيادة في الكفر أو تكراء إنما النسيء زيادة في الكفر أكن شيء نساء ينسأ ننفن جنكلي إنما النسيء ما ننسخ من آية أو ننسها أو تكراء ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها معنى دي النسيء جنكلي إنما النسيء جنكلي زيادة في الكفر وأن يازم قالي أكن كافرتي ما ake nufi da kari ne akan kafirci, wato su larabawan jahiliya bayan sun kafirce wa Allah, to kuma sai suka zo watanni masu alfarma da Allah ya sa tun ladar da ya halicci sama da ƙasa, kuma sai suke wasa da haramcin su, suna itikadin suna bin addinin Annabi Ibrahim, to kuma akwai girmama waɗannan watanni. Menene abin da suke na jinkiri? Kamar idan wani ya tsokane su fada ko suka so su kaiwa wani hari su da kansu a cikin wata, cikin watanni masu alfarma, muqaddara cikin watan Zulhijja, to sai su halatta wa kansu yin yaki a cikinsa, su je su kai wa wani hari. Idan safar ya zo, sai su haramta wa kansu yaki a cikinsa, su ce yanzu mun ci bashin safar ne, mun yaki a cikin al-Muharram a madadin safar. Ina fata an fahimta. To kaga anan, ka annahum akharu hurmata hadha ash-shahri ila shahrin akhar, sun jinkirta haramcin da ke cikin wannan watan zuwa me wani wata wanda babu haramcin a cikinsa, shine an-nasi'u din. Innaman nasi'u, jinkirta haramcin wata da aka ce ku ga alfarmarsa sai ku ki, sai ku halatta alfarmarsa don ku biya bashinsa da wani watan shi kuma da ba haramta muku yake a cikinsa ba, ziyadatun fil kufri, wannan ƙari ne cikin kafirci. Da can ga kafircin bautar Lata da Uzza, yanzu kuma ga kafircin canja wata da wata, don me? Ziyadatun fil kufri, yudallu bihi allazina kafaru, ana batar da waɗanda suka kafirta da haka, ko yadhillu bihi allazina kafaru a wata qira'ar, waɗanda suka kafirta suna bacewa a sanadiyar haka, yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman, wani lokaci su halatta wannan wata, wani lokaci su haramta wannan wata. Lafazin aman anan ana nufin marratan, yuhillunahu marratan wa yuharrimunahu marratan, amma sai aka ce aman saboda kasancewar suna ta'amuli da shekaru, tunda abin yana maimaituwa kusan kowace shekara. Ina fatan kun fahimci dai abin da ake nufi a nan gurin, ma'ana dai abin da ake nufi ga wata mai alfarma da sun san ba a yaki a ciki a madadin su ki, sai su halatta wa kansu yaki a ciki, sai su biya bashinsu da wani watan wanda shi ba mai alfarma ba, sai Allah ce wannan ƙari ne akan kafirci. Yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwaṭi'u iddata ma harrama Allah, wai kawai suna yin haka dan su dace da adadin abin da Allah ya haramta. Suka ce tunda dai abin da ake so a shekara a samu watanni hudu da ba iyaki a cikinsu ba, to kar a ce dole sai an iyakance mana Zulqa'da, Zulhijja, Al-Muharram da Rajab. In mun ga dama wata rana mu ɗauki Muharram ɗin mu haramta kan mu shi, in mun ga dama wata rana mu yaki a cikinsa sai mu biya bashinsa da safar ko Rabiul Awwal, in mun ga dama wata rana mu ƙi yin yaki a cikin Rajab, in mun ga wata rana kuma mu je mu yi yaki a cikin Rajab ɗin sai mu haramta kan mu Sha'ban ko Ramadan. Shikenan, wai liwati'u iddata ma harrama Allah, dan su dace da adadin abinda Allah madaukakin sarki ya haramta, su sai su kalli adadi bi ghairi ta'yin, ubangiji kuma ya sanya adadi ma'at ta'yin. Idan an ce mutum hudu su fito nan gurin, to kaga duk kowane hudu suka fita ya halatta, amma idan aka ce da malam Bashir da malam Wane da malam Wane da malam Wane su fito, to waɗannan guda hudun da aka ayyana su kadai za su fito kenan. To Ubangiji Ta'ala bai ce ba kar ku yaki a wata hudu da sai mu zamu dan waga dama, amma sai ce kar ku yaki a cikin Zulqa'da, Zulhijja da Al-Muharram da Rajab. Kaga an faɗi al'adat ma'at ta'yin, su kuma yuriduna al'adat bighairi ta'yin. Kaga ziyadatun fil kufr din kenan, yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwaqi'u iddata ma harrama Allah fa liwaqi'u iddata ma harrama Allah fa yuhillu ma harrama Allah. Sai kawai su haramta, su halatta kan sabin da Allah ya haramta. Sallati zuyyina lahum su'u a'malihim, haqiqa an qawata musu munin aikin su, shaytan ya qawata musu munin aikin su. Wallahu la yahdi alqawm alkafirin, Ubangiji Ta'ala baya shiryar da waɗanda suka kafarta. Kar ku manta da abin da muka faɗa lokacin da muka fassara wallahu la yahdi alqawm alfasiqin da wallahu la yahdi alqawm alzalimin, irin sa zaka faɗa anan wallahu la yahdi alqawm alkafirin. Sallati
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
Ubangiji ya ayyuhal ladina amanu, ya wadanda suka yi imani, malakum me ke gare ku, me ya same ku, idza qila lakum, idan an ce da ku infiru fi sabilillah, ku zabura ku je yaki dan yada kalmar Allah, istaqaltum ila al-ard, sai ku kasalance a ban kasa, ma'ana akhlattum ila al-ardi wa miltum ilaiha wa malaziha, sai ku karkata zuwa ga duniya, ba kwa san barin gidajenku, ba kwa san barin matanku da ƴaƴanku, dan me kuke kasalancewa, kuke ragwancewa yayin da aka ce infiru fi sabilillah, ku fito a tafi yaki dan yada kalmar Allah, dan me ba kwa fitowa a tafi. Araditum bil hayati dunya min al-akhirah, yanzu kun yadda ne da rayuwar duniya akan lahira, kun fifita duniyar ku akan lahirar ku, fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil, kayayyakin duniya dinnan ba komai bane in an kwatanta da lahira, face dan kankanin abu wanda bai saka kara ba ballantana ya karya shi. Duniya da duk abin da ke cikin ta in an kwatanta da lahira ba komai bace ba. Manzon Allah yace cikin hadisin da Muslim ya rawaito, wallahi mad dunya fil akhirati, duniya bata kai komai bai idan an kwatanta ta da lahira, illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi falyanzur bima tarji, sai gurgudan idan mutum ya dauki dan yatsan ku yayi nuni ga wannan dan yatsan nasa manuniya, yace idan mutum ya dauki dan yatsa ya tsoma cikin teku ya fito da shi ya kalli dan yatsan mai tarago a cikin teku, to kamar haka ne bambancin duniya da lahira. Abinda dan yatsan kai dauko shine duniyar, abinda ya ragowa a cikin teku shine lahirar. To kaga duniyar ba komai bace ba. Menene abinda ke cikin mota? Mata, mota, kuɗi, gidaje, jirgin sama, computer, ba shi kenan ba? Telephone, jiniya, sai komai. Shine kawai abinda ke ciki. To su kuma waɗannan ababen, duk abinda yake sunan shi daɗi a duniya, duk abinda yake sunan shi daɗi, dan adam yakan ji shi ne duka in yayi yawa shekara goma, amma galibin jin daɗin shekara biyar, shekara bakwai da rabi, in yayi yawa shekara goma shi ne jin daɗin. Domin kafin ka samu sai da kawahala, baka samu ba kana dan shekara ashirin, baka samu ba kana da talatin, har sai da ka kai arba'in ka samu. To kuma da ka kai hamsin, to shikenan kuma al'amuranka sun fara lalacewa, jikinka ya saki, komai ya fara saki a jikinka. Yadda ake son a ji daɗin ma ga kuɗin ko ba za ka ji ba. Ka kai 60, ka kai 70, shikenan kuma komai ya lalace a tattare da kai, jijiyoyinka duk sun saki. Ko a talabijin aka nuno hannunka sai ka ga yana tamoji, ballantana ganin ido physically. Wane mutum? To haka fa duniyar take. In ko ka samu tun kana dan shekara 20, yau a lokacin kai yaro ne, kana cikin gigin kuruciya, baka san ma yadda ake jin daɗin ba, yadda ake morewar baka iya ba, ga kuɗi ba iya ci ba, sai da tije su gani Allah sarki, ga kuɗi ba iya ci ba, su kuma ga shekaru za a ji daɗi amma babu, shi kuma ga kuɗi amma ba iya cin su ba. To lokacin kana cikin kuruciya, sannan kuma ka tsufa shikenan, sannan fa duk waɗannan gaba ɗaya shekara 10, babu yanda za a yi ka samu kwana 30 a jere ɗaya na bin ɗaya, a cikin kwanciyar hankali. Matarka bata bata ma ba, danka bai bata ma ba, direba bai baka haushi ba, bai gwadi bai baka haushi ba, aboki bai baka haushi ba, iyaye, dangi, makwabta ba su baka haushi ba. Baka isa ba, kwana 30 a miƙe murmushi da dariya ha 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 ba zai yiwu ba. Wallahi, sai wata rana an ganka ka turbine fuska kamar ka fito daga kirikiri. Haka za a ganka cikin ɓacin rai. Ga kuɗin, ga matan, ga motar, ga komai, amma kana cikin ɓacin rai da tashin hankali. Duniya ɗin kenan. Babu yanda za a yi wacce zo maka yadda kake so. Kuma ba abinda idan kana mulki, dole a cikin kewayen mulkinka kana tafiya da wanda ka san baya son ka, shi ma ya san baya son ka, ko ba yadda ka iya da shi. A unguwa Allah ya haɗa ka da wani makwabcin da ka san haushin ka yake ji, kai ma kana jin haushinsa, ko ba yadda za ka yi, ka ce za ka sai gidansa, ya ce ba na sayarwa ba ne. Ko Allah ya haɗa ka da wata musifaffiyar mace, ko fitinar yara, ko fitinar menene, haka za ka ji duk a gurɓata take duniyar. Ka samu dukkan mai mulki da dukkan mai sarauta da duk mai rauni a ka da duk wanda za a ce yalla bai alan gumburo, ina cikin damuwa, sai dai ba zai faɗa maka ba ne ba. To tunda abin haka ne, dan menene za mu tsaya mu ɓata lokacinmu akan wannan, ba za mu nemi lahirinmu ba. Duniyar fa ba komai bace, bai kamata ta gigita ka ba. Ka yi kisan kai saboda ita, ka sayar da kwaya saboda ita, ka sha giya saboda ita, ka sa a kashe wani, a ɗaure wani, a tuhumci wani saboda ita, sannan kuma kai kuma sai ka mutu kai da shi duk kubarta. Duniya Ibn al-Qayyim yake cewa kamra'atin baghi la tarda bi zawjin wahid, kamar karuwa ce ba ta yarda da namiji daya. Yau tana tare da wannan, in an jima tana tare da wancan, gobe tana tare da wancan, in an jima tana tare da wancan. Sarki goma, zamani goma, wannan yazo yayi ya tafi, wannan yazo yayi ya tafi, wannan yazo yayi ya tafi, haka kawai. Kai ne ake wa jiniya, wata rana sai a wuce ta gaban ka ana wa wani jiniya, wani yake cewa bai taɓa tsammanin wannan tsumman na gaban mota yana da kadawa, yana da muhimmanci, bai ce sai dai sauka daga mulki, sai shi tsumman nan yana da muhimmanci. Yace da idan aka taho shi ma ana gayar da shi, bai san abin da talakawa suke ji ba, dan ya ja AC. Ana cewa sannu, shi dai bakin sa yake gani yana motsi, baya jin kalmar sannu din. Yace sai da ya sauka shi ma wata rana suna layi, kawai sai masu jiniyan nan suka taho tsumma da kada fil 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 fil, yace su ma aka samu a layi aka kada muka yi nan. Wani zai wuce, mu ma jiya an kada wani mun wuce, to shi ma wannan haka wata rana za a kada shi, waɗansu kuma su wuce. Haka duniyar take fa. Don haka idan ka gane wannan kana da mulki, sai ka yi adalci, sai ka ji tsoron Allah, sai ka tabbatar da gaskiya. Sawa'un mulki na siyasa, mulki na sarauta da rawani, ranka ya daɗe Allahn gwaburo, mulki na jiniya, mulki na menene, kana da kuɗi sai ka bi Allah da kuɗinka. To sai ka ji daɗi a nan wurin ɗan kaɗan, ka je can ka ji babban daɗi a duniya. Amma babban daɗi a nan a lahira kai, amma babban daɗi a duniya ba zai yiwu ba, babban daɗi sai a lahira. Amma a nan wurin dai kai dai ga ta nan wurin dai kawai, ga ta nan, ga ta nan ne duniya fa, ba komai bace ba. Fa ma mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil, wato duniya idan an kusanta ta lahira ba komai bace ba, face dan kankanin abu wanda ba komai bane ba. Kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila wal akhiratu khairul lak min al ula. Sai Allah ce ni
إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا
إذ يقول لصاحبه
لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم
وبنجيتي الا تنصروه الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما الا تنفروا da aka ce ku zabara in fa buku zaburo kun fito din ba yu'adhibukum azaban aliman ubangiji zai muku azaba azaba mai radadi a nan gidan duniya ku gamu da kaskanci dan kun ki jihadi ku gamu da raini dan kun ki jihadi a tofa muku yawo a fuska dan kun ki jihadi yu'adhibukum azaban aliman sannan wa yastabdil qauman ghayrakum ubangiji ya musanya ku da wadansu wanda ba ku ba lafazin qauman ghayrakum wa yastabdil qauman ghayrakum ya musanya da wadansu wanda ba ku ba ma'ana in tatawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan ku kun ki yin abinda Allah ya ce ku yi sai ubangiji ta'ala ya musanya ku da wadansu ya kawo wadansu zarata jarumai wadanda ba matsorata ba sai su yi irin abinda ku kuka kasa ba za su zama irin ku ba shine yu'adhibukum adhaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum sannan sai ce wala tadurruhu shay'a ba ku tutar da Allah komai ba idan kun yi haka din wallahu ala kulli shay'in qadir lalle ubangiji ta'ala mai iko ne akan komai ma'ana mai iko ne akan ya canja ku da wadansu in yana so in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah bi aziz wadannan ayoyi tun daga ya ayyuhal ladina amanu malakum zuwa yanzu nan gurin kamar mabudi ne na labarin yakin Tabuka ana zaburar da musulmai ne ku tashi a tafi yakin Tabuka wato a lokacin annabi kenan ku tashi a tafi yakin Tabuka yakin Tabuka kamar da kuka sani an yi shi ne a shekara ta 9 bayan hijira muhimman yaƙe-yaƙe sun gabace shi yakin Badar a shekara ta 2 yakin Uhud a shekara ta 3 Ghazwatul Ahzab a cikin shekara ƙarshen shekara ta 4 ko kuma wato farkon shekara ta 5 ko cikin shekara ta 5 Sulhul Hudaybiya a shekara ta 6 aka zo aka yi fatuhu Makka a shekara ta 8 ina fata an fahimta sannan kuma bayan fatuhu Makka aka zo aka yi Hunayni duk a cikin wannan shekarar karan kanta aka je aka bude Taif duk a wannan shekara sannan kuma da shekara ta 9 ta fado shine sai aka zo za a tafi yakin Tabuka wanda Tabuka kuma wuri ne mai nisa tsakanin Tabuka da Madina kilomita 600 ne kuma ubangiji da ya tashi jarrabar musulmai aka kaddara lokacin da za a tafi yakin na farko ana tsananin zafi kaga lokacin da kowa yafi bukatar inuwa shi yasa munafikai suke cewa la tanfiru fil harri allati qullar jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun kuma a lokacin a shekarar ba a samu abinci ba kakar dabino ta kusa zuwa kowa yana saran yunwa da aka samu da fatara da wahala to za a fanshe ta a kakar dabino da ke tafi haka suke tsammani haka suke so haka suke sa rai to kuma kaga daidai lokacin kuma an ce kuma a tafi ba za ka tsaya ka je ka ci dabinon ba kakar dabinon banda kai za a yi shi yasa ake kiranta ghazwatul usra yakin lokacin tsanani shi yasa duk yakin da annabi zai tafi sai dai yewa mutane saye baya cewa karara za a tafi kaza za a tafi kaza amma a Tabuka sai kai Tabuka za mu tafi saboda tafiyar nisan tafiyar da wahala da ke ciki kuma a lokacin zarata suka fito suka ce lalle a tafi wato waɗanda suka bi shi allazina taba'uhu fi sa'atil usrati suka ce lalle a fita a tafi Imam al-Bukhari ya ce mutane sun kai 10,000 amma sauran littattafan sira irin su Ibn Hisham irin su Al-Waqidi da sauransu suka ce sojojin annabi sun kai 30,000 a yakin Tabuka a gangan da aka tafi manzo Allah ya nemi taimako daga wajen masu dukiya Uthman ya taimaka ya sake taimakawa ya sake taimakawa manzo Allah ya ce man yujhizu jaysal ujra al usra falahu al janna wa man jahaza jaysal usrati falahu al janna dukkan wanda ya kawo agadi akai tattalin rundunan nan ta lokacin tsanani aljanna na gare shi Uthman ya tattara ya kawo dukiyarsa dukiyar da ba wanda ya bayar da irinta shi yasa koda ƴan tawaye waɗanda suka ce ba su yadda da mulkin sa ba suka ce shi dagutu ne ya jawo dangin gidansa ya babbasu mukami suka tsallaka gidansa bayan sun ture shi sun ce ba shine limami ba sun kafa wani fitinan ne shine limami ya wuce gaba ya hakurfa waɗanda suke san shi suka zo suka ce kai ne khalifatul muslimin wanda musulmai suka yadda da kai kai ya kamata ka zo kai mana sallah dan me waɗansu ƴan tawaye za su hana kai zanto sun nadi limamin da ba kai ba kai kuma kana gida sun hana ka fitowa ka fito mu zari ta kubi sai kai mana sallah yace ku tsaya ku ji sallah tana daga cikin abin da yafi tsada a cikin ibada wanda duk ya iya ta kubi shi idan yana da mummunan hali cikin waɗansu ababan, ku dai kun bi shi sallah dan ya iya mummunan halinsa cikin wani abin kuma ta shafe shi, ku je cin ku kyale su. Amma ya kifta ya ce ba zan yi da in yi wani abin da za a zubar da jinin musulmi ba saboda ni. Da suka shigo ya tunatar da su ya kalle su ya ce ba ku da labarin manzon Allah ya ce dukkan wanda ya taimaki yakin da za a tafi Tabuka manzon Allah ya lamince masa aljanna? Suka ce mun san manzon Allah ya faɗa. Ba ku san cewa ina daga cikin wanda suka ba da gudunmawa mafi tsoka ba? Suka ce wallahi mun sani kana ciki, amma ba za mu kai ba shugabanmu bane ba. Kaga fitinannu ba yau aka fara ba, dan wani ya zo ya yi fitina yanzu ga duk ina da waɗansu salaf ɗinsa da suka gabace shi. Ma'ana sun yi da musulunci sabai ba za su bi shi ba. Wai menene? Ya naɗa danginsa a cikin gwamnati, ya sa wancan, ya sa wancan. Sahabin manzon Allah fa, khalifa, sarkin manzon Allah. Suka hana shi fita daga gida, yana cikin karatun Alkur'ani suka kashe shi. Hassan bin Sabit yake cewa dhahu bi asmata inwanu sujudi lahu yuqatti'u al-layla tartilan wa qur'ana. Yake cewa dattiji mai furfura suka zo suka yanka shi ga alamar sujada a goshinsa, sai mahum fi wujuhihim min athar sujud yuqatti'u al-layla tartilan wa qur'ana tasbihan wa qur'ana, yana yanke dare wajen sallar nafila da karatun alqur'ani, amma ba su bashi alfarman nan ta hasanat da yake da sunan musulunci ba. Hasanat din da yake da sunan musulunci, ya taba yin kaza, ya taba yin alheri kaza, ya taba yin alheri kaza, duk ba su kiyaye masa ba wannan. Wannan dukkan alamar halakakke ko wanda yake ya bi hanyar waɗanda ba mai tsira ba, shine wanda baya iya kidaya hasanat din mutane, yana bin su ne ya rika kidayan laifin su. Da kazo yana kallanka, so yake kalle ka, yaya kake gemanka, ya kai nashi tsawo rigarka da tashi daidai wa daida, ko kuma shi ya fi ka ɗagewa, to kai ɗin ba daidai kake ba. A'a, yayi kaza, kullum so yake ci gyaranka, kularka, rigarka, agogonka, tafiyarka, me kaci, me kasha, shi yadda ka san wato ainihin yadda ka san kuda haka yake, baya sauka sai akan najasa, baya neman wuri mai tsarki, inda aka sa turare kuda baya bi, sai inda datti da doyi da wari yake shi yake bi. Shi so yake kawai ya ci gyaranka, wane ai halakake ne, wane dagutu ne, wane kafiri ne, wane kaza ne, shi ne kawai aikinsa. Kai ka ce za a tambaye shi gobe kiyama nawa ka kafarta cikin musulmai, ya ce ya Allah na kafarta kaza. Kamar wannan abin shi ne aka aiko shi duniya yi. Usman dan Affan yana ji yana gani so aka kashe shi, duk daga shi jahaz jisul usra ya bada taimako, ya bada taimako har sai da manzon Allah ce ma darrabna Affan ma fa'ala ba'da al-yawm, ma darrabna Affan ko ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm. Daga yau duk abinda Uthman ya aikata ba zai cuce shi, ba zai hana shiga aljanna ba, saboda irin taimakon da ya bayar wajen jisul usra, abinci, kayan fada da menene aka hado aka tafi. Munafikai suka yi ta bada uzurin kariya suka ki tafiya. Waɗansu daga cikin mummune masu ƙarfin imani, amma shaidan ya sa ba su tafi ba, ya lankwasar da su a gida. Aka yi bayanin tubansu, Ka'ab da sauran ƴan uwansa guda biyu, kamar yadda bayani zai zo nan gaba. Mummune suka nuna jarinta, aka tafi. Ababai da dama da durusa masu yawa suka faru a wajen wannan yakin, wanda waɗannan ayoyi za mu bi su filla-filla, mu rinka fitar da fiqihun da ke cikinsu, don mu samu guzuri, mu samu ilimi mai amfani. Ubangiji ta'ala ce illa tansuruhu, idan dai ba ku taimake shi ba, faqad nasarahu Allah, to ai Allah ya riga ya taimake shi. Iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain, lokacin da kafirai suka fitar da shi daga cikin Makka, thaniya ithnain yana ɗayan biyu. Iz huma fil ghar, yayin da su biyan suke cikin kogo. Iz yaqulu li sahibihi, yayin da yake cewa da sahabinsa sayyidina Abubakar, la tahzan inna Allah ma'ana, kar ka damu, Allah na tare da mu. Fa anzala Allah sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi nudin lam tarawha وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم. فشن بكين wannan aya filla filla da fikihun da ke cikin ta, sai dai ayyamacin gobe in Allah ya kamu abinda muka fada na daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kusuri Allah shi ya fai mana.